disons, des cafés là. La plupart des...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Litinin 9 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ministocin harkokin wajen Nijar da Jamhuriyar Benin sun yi wani zama dabra da taron kolin China da Afirka a karan farko, inda suka yi bitar halin da hulɗar ƙasashen biyu ke ciki, musamman duba da yadda harkokin kasuwanci suka taɓarɓare tsakanin ƙasashen biyu.
Sasantawa ta zama dole tsakaninmu, saboda dai tsakanin Benin da Nijar daman can muna hudin ƙasashe guda ne, kuma kamata a ce mu duka Afirka muna da manufa guda.
Shugaban kungiyar shigo da kayayyaki daga waje Alhaji Yakubu Dan Maradi kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma, wanda ya tattauna akan batun barazanar ambaliyar ruwa ga rayuwar mutane a wasu sassan jamhuriyar Nijar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. A ƙarshen mako ne wani kwale-kwale dauke da bakin haure ya kife a gabar tekun ƙasar Senegal, inda akalla mutane hudu suka mutu, wasu da dama kuma suka bace, kamar yadda hukumomin ƙasar suka sanar a yau Litinin. Kwale-kwalen kamun kifin ya bar garin Mbour mai nisan kilomita 80 kudu da Dakar, babban birnin ƙasar, ya nufi nahiyar Turai da yammacin ranar Lahadin da ta gabata, kafin ya kife a wasu meli kalilan daga gabar teku, kamar yadda shugaban gundumar Amadou Diop ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Masuntan yankin sun ceto mutane uku da sojojin ruwa suka dawo da su bakin teku. Sojojin ruwan Senegal na neman waɗanda suka ɓata, inji Diop, inda ya ƙara da cewa har yanzu ba a san haƙiƙanin adadin fasinjojin ba. A cikin 'yan shekarun nan, yawan bakin haure da ke barin Afirka ta yamma ta ƙasar Senegal ya ƙaru, inda wasu da dama ke gujewa tashe-tashen hankula da fatara da kuma rashin ayyukan yi. Yawanci suna kan hanyarsu ne zuwa tsibirin Canary, tsibirin mutane Espanya da ke gabar Afirka ta yamma, wanda ake amfani da shi a zaman tsanin zuwa nahiyar Turai. Tun daga farkon wannan shekara, fiye da mutane 22,300 ne suka isa tsibirin Canary, adadin da ke zama kashi 126 cikin 100 fiye da daidai wannan lokacin a bara, bisa ga ƙididdigar da ma'aikatar cikin gida ta Spaniya ta fitar. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya afkawa Afirka ta Arewa, da aka sani da tsaunuka da hamada a ƙarshen mako, lamarin da ya haddasa ambaliya da ta kashe mutane fiye da 10 a Morocco da Algeria, tare da lalata gidaje da muhimman abubuwan more rayuwa. A Morocco, jami'ai sun ce guguwar ta kwanaki biyu ta zarce matsakaiciyar da aka saba gani a tarihi, a wasu lokutan ma takan zarce ruwan sama da aka saba gani a shekara. Ambaliyar ruwan ta shafi wasu yankuna da girgizar ƙasa ta Afko a shekara guda da ta wuce. Masana yanayi sun yi hasashen cewa ambaliyar ruwan da ba a saba gani ba za ta iya afkawa hamadar Saharar Afirka ta Arewa, inda yankuna da yawa ke samun ruwa ƙasa da inci guda a duk shekara. Jami'ai a Morocco sun ce mutane 11 ne suka mutu a yankunan karkara, inda a tarihi babu ababen more rayuwa, kana gidaje 24 sun rushe. Mutane tara sun ɓace, ruwan sha da lantarki sun lalace tare da manyan tituna. Shugaban hukumar kula da haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya faɗa a yau Litinin cewa kawo ƙarshen yakin da ake gwamzawa a Gaza da daƙile baki ɗayan rikici a yankin babban al'amari ne da ake buƙata cikin gaggawa. Muna sanar da cewa yaƙe-yaƙe na faɗi da haɗi zuwa al'ummomi masu zuwa, kana yana haddasa maimaituwar ƙiyayya idan ba a magance shi ba. Turk yana fadawa taron kwamitin koli na haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. Abin tausayi ya ce yaƙin da ke faruwa a Gaza babban misali ne. Turk ya ambato munanan abubuwa kama daga harin da Hamas ta kaiwa Isra'ila, tilastawa kusan mutanen Gaza miliyan 2 barin gidajensu, da Isra'ilawa 101 da ake ci gaba da garkuwa da su a Gaza, da kuma barna da mummunan ayyuka da ake yi a yammacin kogin Jordan, lamarin da ke ƙara rinjaye al'amura. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta faɗa a yau Litinin cewa sojojin Rasha sun kai hari a kan ƙasar da jiragen sama marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami guda uku, ciki har da farmaki na baya-bayan nan kai tsaye a kan Kyiv, babban birnin ƙasar. Sojojin saman Ukraine sun ce sun harbo 2 daga cikin makamai masu linzami guda uku da kuma jirage marasa matuƙa guda 6 a cikin 8 da aka harba, tare da tunkarin tashin hankali a kan yankunan Cherkasy, Dnipro da kuma Kyiv. Sai dai nan da nan babu wani rahoton wata babban barna ko asarar rayuka. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa dakarun tsaron sararin samaniyar ta san harbo wani jirgin Ukraine mara matuƙi a kan yankin Belgorod da kuma wani guda a kan yankin Kursk. Dukkanin wuraren biyu na kan iyakar tsakanin ƙasashen biyu da Ukraine ta sha aunawa. A ƙarshe, a yau Litinin ambaliya ta karya wata gada kada ta ja wata motar bas yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya yake ci gaba da zuba a ƙasar Vietnam, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 59 a ƙasar da ke kudancin Asiya, kana ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci da kamfanoni a yankin arewacin ƙasar mai yawan masana'antu da ke aika kaya a ƙasashen ƙetare, a cewar ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar. Mutane 9 suka mutu yayin da mahaukaciyar guguwar typhoon Yagi ta haddasa zaftarewar ƙasa a Vietnam a ranar Asabar kafin ta rage ƙarfi zuwa ruwan sama, kana akalla wasu 50 sun mutu a ambaliya da ta haddasa gocewar laka, inji kafar labaran ƙasar ta VN Express. Ruwa ya ƙaru a tafkuna da dama a arewacin Vietnam. Ambaliyar ta ja wata motar bas da ke dauke da fasinjoji 20, yayin da aka samu gocewar laka a lardin Cao Bang mai yawan tsaunuka da safiyar yau Litinin. A lardin Foto, ma'aikata na ci gaba da ceto mutane yayin da gadar karfe da ke kan kogin Red River ta karye da safiyar yau Litinin. Rahotanni sun ce kananan motoci da manya guda 10 ne tare da babura 2 suka afka a cikin kogin. An tsamo mutane 3 kana an garzaya da su asibiti, amma akwai wasu 13 da suka bata.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da shekara ɗaya bayan barkewar rikicin diflomasiyya tsakanin hukumomin Nijar da na Jamhuriyar Benin, ministocin harkokin wajen ƙasashen sun yi wani zama dabara da taron ƙolin China da Afirka a karon farko, inda suka yi bitar halin da hulɗar ƙasashen biyu ke ciki, tare da jaddada buƙatar daidaita al'amura domin kawo ƙarshen wannan ƙiƙiƙaƙa da ya jefa talakawa cikin halin ƙuncin rayuwa. Ministocin sun kuma yanke shawarar sake yin wani zaman dabara da taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi a wannan watan na Satumba a birnin New York da ke nan Amurka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Manibarma ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan ganawa ta ministan harkokin wajen Nijar Bakari Ya Usangare da takwaransa na Benin Olusegun Ajayi Bakari a birnin Beijing wata alama ce da ke nunin an fara samun sassaucin ra'ayi a rikicin diflomasiyyar da ya barke a tsakanin ƙasashen biyu bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. A sanarwar haɗin gwiwar da suka bayar a ƙarshen wannan haɗuwa, ministocin sun nuna farin ciki da abin da suka kira ci gaban da aka samu a yunkurin warware ƙullin da ya sarƙe. Daraktan hulɗar ƙasa da ƙasa a ma'aikatar harkokin wajen Nijar Barikwai Jibo kenan ke cewa ministocin sun yaba da yadda kowace daga cikin ƙasashen biyu ta tura tawaga zuwa ga 'yar uwarta, da yadda sabon jakadan Benin ya gabatar da takardun aikinsa ga hukumomin Nijar a ranar 6 ga watan Agustan da ya gabata. Sannan nan gaba kaɗan, ana sa ran gudanar da taron hukumar haɗin gwiwar ƙasashen Niger da Benin.
La partie nigérienne en outre fait part de ses préoccupations sécuritaires qui bloquent la réouverture de la frontière.
Ya ƙara da cewa Niger ta nuna damuwarta kan matsalar tsaron da ta haddasa tsaiko wajen sake bude iyakarta da Benin, wacce ita kuma tun a baya ta tabbatar da cewa babu irin wannan barazana, kuma hukumomin da alhaki ya rataya a wuyansu a shirye suke su yi duk abin da ya dace domin farfado da hulɗa a kuma ƙarfafa yanayin yarda a tsakanin waɗannan ƙasashe.
A œuvrer au rétablissement rapide et au renforcement de la confiance.
Tuni aka fara bayyana gamsuwa da sabon matsayin gwamnatocin na Niger da Benin domin abu ne da ke ƙarfafa gwiwa a shirin kawo ƙarshen tsamar ƙasashen biyu. Bubakar Obama wani ɗan Niger ne mazaunin Benin.
Allah Ubangiji ya maɗauki sarki ya tabbatar da wannan abu. Allah kuma Ubangiji ya sa su sojawan da na Niger da na Benin su zamana su yi yarjejeniya kamar yadda Najeriya ta je ita ma da su da sojan Niger suka haɗu. A gama hannu da hannu domin yanzu za a yaƙi ta'addancin nan, inda duk da inda aka ce an zo an zauna ana tantamnawa, to kaga ai akwai ci gaba.
Rufe iyakar Niger da Benin wani mataki ne da ya haddasa cikas wa harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen, domin kafin barkewar wannan rikici galibin odar hajojin 'yan kasuwar Niger kan sauka ne a tashar jirgin ruwan Kotonu. Na tuntuɓi shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje, Alhaji Yakuba Dan Maraɗi, don jin matsayinsa dangane da abin da aka sa gaba.
Sasantawa ta zama dole tsakaninmu, saboda dai tsakanin Benin da Niger damun can muna haɗin ƙasashe guda ne, kuma kamata a ce mu duka Afirka muna da manufa guda.
Bangarorin biyu sun yanke shawarar sake gudanar da irin wannan zama a dabara da taron Majalisar Ɗinkin Duniya da zai gudana a watan nan na Satumba a birnin New York. Niger wacce yake zargin Benin da haɗa kai da Faransa a yunkurinta na kawo farmakin soja, ta rufe iyakarta da Benin, wacce ita ma ta hana jiragen ruwa ɗaukar lodin ɗanyen man Niger zuwa waje, kafin daga bisani China ta shayo kan wannan matsala ta hada-hadar mai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Allah ya kawo sauki. Yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta. akanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ba a taɓa samun ruwa wanda sun ka saka bana ba, tun da cikin mulkin Mamman Usman sun ka taɓa zakkuwa da ɗan ƙarfi, bayan shi sai waɗangar sun ka zaka.
Ni dai ta haina nake ana shaye da ni, ina lalabe da cine sannu-sannu har ni kawo na.
Tun daren shekaran jiya 12 dare muka fara samun mutane masu ɗauke da wannan cuta ta amai da gudana.
Yadda ambaliyar ruwa ke barazana ga rayuwar mutane a wasu sassa na jamhuriyar Nijar kenan, kuma wannan shine batunmu na yau. A dakacin
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Madalla masu saurare, kalubalen ambaliyar ruwa na ci gaba da barazana ga muhalli da gonakin al'umma a sassan duniya. Ruwa kamar da bakin kwarya da akan samu a daminar bana ne ke rikidewa yayi ambaliya, bayan da koguna da tabkuna ke timbatsa su ambaliya zuwa gonaki da garuruwa, al'amarin da ke lalata kayayyakin amfanin gona da rusa gidaje da lalata hanyoyi da karya gadoji. Najeriya da Nijar da Ghana na cikin kasashen Afirka ta yamma da ke fuskantar wannan kalubale a bana, inda a yayin da ambaliyar ta yi ta'adi a jihohi 25 daga cikin 36 na tarayyar Najeriya, yanzu haka a jamhuriyar Nijar ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadoji da kuma rusa gidaje, baya ga halaka rayukan kimanin mutane 200, kana akalla rahotanni sun ce mutane 10,000 ne suka rasa matsugunansu a sassa daban-daban na jamhuriyar ta Nijar. Yankunan jihohin Tawa da Agadez na cikin wuraren da wannan ambaliya ta bana ta munana, kuma abokin aikinmu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya nazarci halin da ake ciki, kuma ga rahoton da ya hada mana.
Ba a taɓa samun ruwa wanda sun ka saka bana ba, tun da cikin mulkin Mamman Usman sun ka taɓa zakkuwa da ɗan ƙarfi, bayan shi sai waɗangar sun ka zaka.
Ni dai ta haina nake ana shaye da ni, ina lalabe da cine sannu-sannu har ni kawo na. Ba akwai wata shekara da an kai ruwa kamar hakan ga, amma bayan haka nan ba mu ƙara gani ba.
Irin yanda ruwa suka tare waɗansu mutane a kan hanyar Agadez Tawa a 'yan kwanakin nan biyu bayan ambaliya ta yi sanadiyar katsewar hanyar ruwan sama dai da ake ci gaba da shatatawa a dukkan faɗin ƙasar, sun yi sanadiyar rasuwar sama da mutane 200 a garuruwa daban-daban na ƙasar ta jamhuriyar Nijar, tare da tagayyar hanyoyi da rushe gidaje da ma wuraren ibadu, yayin da sama da mutane 10,000 suka rasa matsugunansu. Matsalar ambaliyar ruwan kan kawo cikas ga kayayyaki wa garuruwa da suka hada da kayan masarufi, saboda matsalolin rubcewa ko cirewar hanyoyi da gadodi a sassa daban-daban na ƙasar, kamar yadda muƙaddashin shugaban kungiyar masu manyan motoci Sha'ibu Muhammadu na jihar Tawa ya mini ƙarin bayani.
To gaskiya bana, mun samu matsaloli na hayoyi tsakanin Agadez da Arlit da Shintabala, da la mutane sun samu tsadar, mutane na mace. Don duk abin da ka sani za ka sayi jika 5 yanzu farashi ne ya kai jika 8, duk inda haya take haya ta gabaci, don duk haya da za a ci ka zaka kai kwana biyu kana tsaye bisa gare ta, to akwai matsala.
A cewar magajin garin birnin Kwanni na mulkin soja, ruwan saman da ake ci gaba da shekawa na ci gaba da tahowa da matsaloli da dama. Akan haka ne yayi kira ga al'umma da ta yi roƙon Allah don ruwan saman da ake ci gaba da shekawa a ƙasar su kasance na alkhairi. Hasali ma ya yi kira ga uwayen yara da su kula da yaransu da ke zuwa ta fuka da koran mai suna wanka da ke iya sanyawar su ɗauko cututtuka da yawa.
Al'amarin Ali annabin sallallahu alaihi wasallama ya ce in an samu karamci ruwa a roƙi Allah, Allah shi kawo na ruwa na albarka, kuma in ruwa sun kai yawa har sun kai suna kawo bila'i cikin ƙasa, kuma Allah ce a roƙe shi ruwan su zan ruwan alheri inda a cikinsu Allah shi kare mu da shi. Don haka ina da kira biyu. Kira na farko gargaɗi, don saboda lokacin majiya ta zo da ƙarfi, na ce da Allah duk wayan iya kula da ɗiyansu, warbar ɗiyansu suna hita ba da kula ba, don saboda in sun ka zo wanka cikin majiyar ko cucuka kuma tana kai haga rasa rayuka. Yanzu kuma bancin majiya gashi kullun ana ruwa warkalla kamar da bakin kwariya, kuma ruwan har suna kawo mana alloba, kuma suna kawo mana bila'i iri-iri nan kasar Kwanni da duka kasar Nijar. Ina yana kira da in an yi sallah a yi roƙon Allah sa ruwan ga bila'in da a cikin su, azaba da a cikin su, Allah shi kare mana ita, Allah shi kiyaye mana ita, su zan ruwa na alheri dan su ruwa ba a gurin su, amma bila'in da a cikin su na aka roƙon Allah, Allah shi kare, Allah ya dauke.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka.
Yayin da koma gajin garin na birnin Kwanni ke kammala wannan kiran, sai allobar cutar kwalara mai sa amai da gudanawa ta bayyana a wannan karkarar, wanda ake ganin cewa ambaliyar ruwan ce ke musabbabin wannan lamarin. Abinda na sa hukumomin kiwon lafiya na gundumar birnin Kwanni yin kira da magargadi, bayan ma'aikatar magajin gari ta birnin Kwanni ta bai wa babbar asibitin garin kayan aiki na soma tunkarar waɗanda suka kamu da cutar ta kwalara mai sa amai da gudanawa, kamar yadda madam Nana Maryam Mamman, shugaban hukumar asibitin gundumar birnin Kwanni, ta yi mini ƙarin bayani.
Tun daren shekaran jiya 12 dare muka fara samun mutane masu ɗauke da wannan cuta ta amai da gudanawa. Mun fara samun shi ne daga CC na Dusai, mun samu mutum biyu wanda muka fara da su daga nan cikin garin Dusai. Amma daga daren shekaran jiya zuwa yanzu dai muna da mutum 11 a can cikin likitar Dusai wanda suke dauke da wannan gudana da amai. Kuma yau da sahi yanzu zuwa 12 rana anan ma Kwanni mun fara samun ka. Yanzu dai muna da ka 5 na nan Kwanni cikin gari gadan-gadan wanda aka kawo mu yanzu take yanki aka kawo musu.
Ana ce menene musabbabin wannan abin da mutane su gane ga abin da ake tunanin shine haifar da wannan abu da jama'a su kiyaye?
Kun san da an ce amai da gudana musabbabin shi na harko shine gaskiya rashin tsafta, tsafta ta muhalli, tsafta ta abinci, tsafta hannuwa, duka su ne ummul aba'isa wannan ciwo, kuma su ne ummul aba'isa yada shi.
Sama da yadda mutane 200 ne suka rasa a rayukansu a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Niger zuwa wannan lokaci sanadiyar ruwan saman da ake ci gaba da shekawa kamar da bakin kwarya. Gwamnatin kasar na cewa ko tana ci gaba da kokarin samar wa waɗanda suka rasa muhallansu da suka kai sama da mutum 10,000 wuraren da za su tarewa na gaugawa.
To Allah ya kyauta, masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyen da shirinmu na gaba.
Tawagar 'yan wasan kwallon kafar Najeriya na Super Eagles sun isa kasar Rwanda domin buga wasansu ta biyu ta neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta baɗi a kasar Morocco. A makon nan da ya shige ne aka soma fafata wasannin neman gurbin a faɗin nahiyar ta Afirka, inda Najeriya ta sami nasarar doke kasar jamhuriyar Benin da ci 3-0 a wasanta na farko a birnin Uyo na jihar Akwa Ibom a ranar Asabar. Wannan ya bata damar somawa tare da hayewa saman rukuninsu na bi, bayan da sauran kasashen biyu da ke rukunin, wato Rwanda da Libya, suka yi kunnin doki da ci 1-1. A wasannin neman gurbin na biyu da aka fafata a yau kuma, kasar Ghana da ta sha kashi a hannun Angola a wasanta na farko a ranar Alhamis, a yau ta yi kunnin doki da jamhuriyar Nijar da ci 1-1. Yayin da Senegal ta bi Burundi har gida ta doke ta da ci 1-0. Uganda ta doke Congo da ci 2-0. Madagascar ta yi kunnin doki da Comoros da ci 1-1. Yayin da ita ma Equatorial Guinea ta yi kunnin doki da Togo da ci 2-2. Kasashen Najeriya da Kamaru sun sami damar tsallakewa zuwa matakin 16 na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 ta bana wadda ake fafatawa a kasar Colombia. Najeriya da ta karkare matakin rukuni ne a matsayin ta biyu a rukunin D tare da maki 6 da ta samu a nasara a wasanni biyu, daidai da Jamus da ke saman rukunin wadda ta zarta ta da kwallo daya daga cikin adadin kwallayen da suka zura. Ita kuwa kasar Kamaru ta sami tsallakewa ne a zaman mafificin na uku, bayan da ta zo ta uku a rukunin A da maki 4. Kasashe 4 ne suke wakiltar nahiyar Afirka a gasar ta duniya. inda tuni aka yi wa jarar da Morocco wacce ta zo ta karshe a rukunin C ba maki ko daya, da kuma Ghana wadda ta karkare a matsayin ta uku a rukunin E da maki uku. A wasannin zagayen ɗan 16 na gasar da za a soma fafatawa a ranar Laraba, kasar Kamaru za ta kara ne da Brazil, yayin da ita kuma Najeriya za ta fafata da Japan a ranar Alhamis. A wani labarin kuma, Najeriya na ci gaba da kafa tarihi a kwallon kafar nahiyar Afrika, bayan da dan wasan ta Ademola Lukman ya sami shiga jerin sunayen 'yan takarar zakaran kwallon duniya ta Ballon d'Or ta bana. Wannan ya bada wani zagaye na shekaru biyu a jere da ake samun dan wasan Najeriya a cikin sahun 'yan takarar, yayin da kuma hakan ya bada adadin 'yan wasa daban-daban har guda 9 da suka sami kasancewa a cikin 'yan takara na karshe na babban lambar yabon har sau 11 a tarihi. Kasancewar akwai waɗanda suka sami shiga sau biyu, duk da yake da ya kawo yanzu ba taɓa samun wanda ya lashe lambar daga Najeriya ba. 'Yan wasa na Najeriya da sun soma shiga cikin 'yan takarar ne daga shekara ta 1995, sa'ad da aka zaɓi 'yan wasanta har guda uku a cikin shekara ɗaya, wato Finidi George da Daniel Amokachi da kuma JJ Okocha. Sai a shekara mai binta ta 1996 kuma aka zaɓi Nwankwo Kanu a cikin 'yan takarar, wanda kuma ya sake samun shiga a shekara ta 1999. An zaɓi Victor Okpeba a shekara 1997 kafin tsohon kaftin kuma kocin na Super Eagles Sunday Oliseh shi ma ya sami shiga a cikin 'yan takarar a shekara ta 1998. 'Yar wasar Najeriya Asisat Oshiwala ta kasance mace ta farko a nahiyar Afrika da ta sami shiga a cikin jerin 'yan takarar a shekara ta 2022, ta kuma sake samun shiga a shekarar bara ta 2023, sa'ad da Najeriya da ta kuma samun 'yan takara fiye da ɗaya a cikin shekara guda. Domin kuwa shekarar ne kuma aka zaɓi Victor Osimhen daga cikin 'yan takarar, wanda kuma shi ne ya lashe zakaran ƙwallon nahiyar Afrika ta wannan shekarar.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyina da ya gabatar da labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A ƙarshen mako ne wani kwale-kwale dauke da bakin haure ya kife a gabar tekun ƙasar Senegal, inda akalla mutane hudu suka mutu, wasu da dama kuma suka ɓace, kamar yadda hukumomin ƙasar suka sanar a yau Litinin. Kwale-kwalen kamun kifin ya bar garin Mbour mai nisan kilomita 80 kudu da Dakar, babban birnin ƙasar, ya nufi nahiyar Turai da yammacin ranar Lahadin da ta gabata, kafin ya kife a wasu meli kalilan daga gabar teku, kamar yadda shugaban gundumar Amadou Diop ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afka wa Afirka ta Arewa, da aka sani da tsaunuka da hamada a ƙarshen mako, lamarin da ya haddasa ambaliya da ta kashe mutane fiye da 10 a Morocco da Algeria, tare da lalata gidaje da muhimman abubuwan more rayuwa. A Morocco, jami'ai sun ce guguwar ta kwanaki biyu ta zarce matsakaiciyar da aka saba gani a tarihi, a wasu lokutan ma ta kan zarce ruwan sama da aka saba gani a shekara. Ambaliyar ruwan ta shafi wasu yankuna da girgizar ƙasa ta Afko a shekara guda da ta wuce. Shugaban hukumar kula da haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya faɗa a yau Litinin cewa kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa a Gaza da daƙile baki ɗayan rikici a yankin babban al'amari ne da ake buƙata cikin gaggawa. Wani sanar da cewa yaƙe-yaƙe na faɗi da haɗi zuwa al'ummomi masu zuwa, kana yana haddasa maimaituwar ƙiyayya idan ba a magance shi ba. Turk yana faɗawa taron kwamitin ƙoli na haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. Abin tausayi, ya ce yaƙin da ke faruwa a Gaza babban misali ne.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Kila Williams, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.